Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwanin Jamhuriyar Nijar kan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar ta Nijar, suna iya samu mu a waɗansu gidajen radio kan masu zaman kanunsu da suka hada da amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lol da Niyya FM da ke birnin Kwani, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5 a Ghana. Ana iya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamma bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwanin Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci, za ku ji cewa rundunar sojojin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ta samu nasarar cike wani mutum da ke cegunta ma ɗan Boko Haram, bayanai da ta kai su ga kan hari a wani sansanin sojoji a jihar Yobe. Al'ummar da magaram a Jamhuriyar Niger na cikin wani hali na tsaka mai wuya sakamakon matsalar ruwan sha, musamman ma a wannan lokaci na radadin zafi da azumin Ramadan. Muna dauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger, sannan mu kammala da nasihar malamai albarkacin watan azumin Ramadan. Amma duka wannan zai zo muku bayan na mai da ku a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, ma'aikatar kiwon lafiyar Indiya ta sanar da wasu alƙaluma na tarihi, inda mutum 273,810 suka kamu da COVID-19 tsakanin sa'o'i 24, yayin da jami'ai a New Delhi, babban birnin ƙasar, suka sanar da dokar kulle na mako guda. Adadin mutane da suka kamu da cutar jiya Litinin shine mafi yawa da ƙasar ta gani a cikin wuni guda tun bayan ɓarkewar annoban. Kimanin mutum guda cikin uku da aka gudanar da gwajin COVID-19 a kansu a New Delhi sun kamu da cutar, a cewar babban ministan birnin a ranar Lahadi. Babban abin damuwa shine a cikin sa'o'i 24 da suka shuɗe, kamuwa da cutar ya haura kashi 30 daga 24 cikin 100, inji Arvind Kejriwal, babban ministan New Delhi, yana faɗa a wani taron manema labarai. A jiya Litinin, kwamitin masu shari'a a wani ɗakin kotu a jihar Minnesota sun ji wata sabuwar magana akan yadda George Floyd bakar fatan nan ya mutu a bara, kafin suka fara shari'ar kisa da ake zargin tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin da kashe Floyd, da ke zama wata babbar shari'a a ƙasar a cikin shekarun nan. Mai shigar da ƙara Steve Schlecher ya takaita shigar da ƙara akan Chauvin, mai shekaru 45, farin fatar ɗan sanda da ya sa ƙwaurinsa ya taushe wuyan Floyd bayan ya sanya masa ankwa, cewa Floyd ya ja numfashi da ƙyar so 27, kamar yadda hoton bidiyon kama shi nuna, baya iya numfashi sosai. Amma a jawabinsa na sa'o'i 2:30 gaban kwamitin masu shari'a mai membobi 12 da ya haɗa da jinsuna daban-daban, lauya mai kare Chauvin ya musanta cewa ɗan sandan bai aikata laifi ba, sai dai ya yi aikinsa ne kamar yadda aka horar da shi. Babban likitan gwaji a gundumar Columbia ya tabbatar da cewa ɗan sandan majalisar dokoki Brian Sicknick ya samu mutuwar jiki sau biyu kafin ya mutu ba tare da wani sababi ba, bayan ya sha gwagwarmaya da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump a haraban gidan majalisar dokokin na Capitol. Ya mutu ne wuni guda bayan rikicin na ranar 6 ga watan Janairu. Sakamakon binciken da yana nufin zai yi matukar wahala ga masu shigar da ƙara na tarayya su yi zargin an kashe Sicknick ne. Akwai mutum biyu da suka hada da George Tanius da Julian Carter da ake zargin su da cin zarafin 'yan sanda uku, ciki har da Sicknick, inda suka fesa musu wani sinadari mai zafin gaske a ranar 6 ga watan Janairu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin taron kolin shugabanni a fadar White House a wannan mako akan sauyin yanayi, Amurka ta ƙara jaddada yaki da batun sauyin yanayi a matsayin abu mafi muhimmanci a cikin manufofinta na kasashen waje, yayin da take sa ran komawa ga amfani da makamashin rana da iska. A jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana shirin bada ƙarin haske akan shugabancin da Amurka za ta bayar akan batun sauyin yanayi a cikin jawabinsa a wata ƙungiya mai zaman kanta ta Chesapeake Bay Foundation a yankin Annapolis a jihar Maryland. Ya ce ya kamata kowace ƙasa a duniyar nan ta yi abubuwa guda biyu: ta rage yawan gurɓata iska, kada ta shirya wa tasirin sauyin yanayi da ba a iya kauce masa. Sashin kirkira da masana'antu na Amurka za su taka rawan gani a waɗannan fannoni, inji sakataren a cikin wani bayani da ya shirya. Blinken ya ce zai aiki da wani sako mai ƙarfi a taron ministocin manyan ƙasashen duniya na Arctic Council da kuma taron manyan ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya, wato G7, waɗanda mambobinsu ne ke haddasa kashi 25 cikin 100 na gurɓatar iska a duniya. A ƙarshe, Amurka ta sake bayyana damuwarta ga ayyukan sojin Rasha na ƙoƙarin mamaye iyakarta da Ukraine. Ta da mai zargin Rasha da jibge sojojinta masu ɗimbin yawa a yankin fiye da yadda ta mamaye kana ta ƙwace yankin Crimea shekaru 7 da suka gabata. Lallai jibge sojojin ya yi yawa fiye da wancan lokacin, inji sakataren jarida na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin, yana mai kwatanta jibge sojojin Rasha da babban abin damuwa. Amurka da kawayenta na yammacin duniya suna ci gaba da kiran Rasha da ta daina takala da janyo tashin hankali. Sun kuma bayyana damuwa ga shirin Rasha na takaitawa kasashe shiga tekun Bahar Maliya da kuma ruwan Kerch da ke raba yankin Crimea da kasashen yammacin duniya. Kremlin tana nuni da atisayin soji da take yi. A wani martani, Amurka ta kira matakin na Moscow da misalin zaluncin Kremlin na baya-bayan nan, kana ta ce za ta ci gaba da gudanar da ayyukan jiragen ruwan yakinta a Bahar Maliya a duk lokaci da take so.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu sai mu leka a taskar rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokaci, inda rundunar sojojin tarayyar Najeriya ta ce ta tabbike wani mutum da ke cegunta ma yan Boko Haram bayan dai, wanda ta kai su ga kan hari wa sansanin sojoji a jihar Yobe. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mainakaina.
Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta na Operation Lafiya Dole sun cefke wani mai wa Boko Haram leken asiri shi da abokan burminsa a jihar Yobe. Shi dai wannan mai kwarmata bayanai ga 'yan ta'addan mai suna Modu Ari, wanda aikace-aikacensa suka yi silar kaiwa sojojin Najeriya hari a Kamuya da ke jihar Yobe. Dakarun Brigade na 27 ne suka cefke shi. Binciken farko ya nuna yadda mutumin ya amince cewar lalle kam yana tsegunta Boko Haram kai komo irin na sojoji a wannan yanki. Duk da ma dai a halin yanzu ana faɗaɗa bincike don kamo sauran masu hannu a kaiwa Boko Haram ɗin bayanai. Sanarwar da hedikwatar sojan Najeriya mai ɗauke da sanya hannun kakakinta Brigadier General Muhammad Yarima Sanya Hannu ta ce abin takaicin shi ne tsegunta bayanan da Ari ya yi wa 'yan ta'addan sun yi tasiri a harin da aka kai wa sojojin, ko da ke an dakile shi amma ya yi wa sojojin ɓarna. Tune dai dattawan jihar Yobe irin su Alhaji Bello Arabi da ke zama Sardaunan Damatu suka yi Allah wadai da masu haɗa baki da 'yan ta'adda a jihar tasu.
Wanda kake tare da shi shi ne zai cuce ka, kuma idan har a wannan matsayin da muke ciki a yanzu har wani zai fita daga cikin al'umma, kyakkyawar al'umma, ya koma gefe ya haɗa baki da waɗansu mutane don neman wani abun duniya, ya zalunci mutane, ya lalata rayukan jama'a da dukiyoyinsu, to za mu ce wannan mutum Allah wode da shi. A gaskiya mu a nan a jihar Yobe, tsakanina da Allah nake maka magana, jami'an tsaro mu a nan din gaskiya suna kokari kuma sun kare jihar Yobe nan daga dukkan wata rigima. Mu kan mun dare ba mu ji karan bindiga ba, ko kuma ji wani abu mona irin wannan ya faru ba in ba yanzu da ji wannan labari ba.
Tsohon sakataren gwamnatin jihar Yobe Alhaji Baba Abba dan masanin fika na mai ra'ayin cewar in fa ba tare da haɗin kan jama'a ba, to babu yadda za a yi kungiyar Boko Haram da ya tasiri har kawo yanzu.
Boko Haram din nan tun da farko da ya fito, farko sakataren da ma a Yobe a nan wani gari wanda ake faɗa Tanamma, to a lokacin da ya faru ba su da yawa, amma manyan wajen da sarkin wajen da nan ofis ɗin gwamna muka tura mutane suka zo suka zauna da su. Me ya dame ku? To a kaice dai a lokacin da aka samu fahimta, to daga baya ya kai inda ya kai har zuwa yanzu. To ba zai yiwu a ce har yanzu duk da abin da ake tana Boko Haram suna nan har yanzu suna dan ƙarfi, ko da ke an dai takusa su, sai dai in akwai abubuwan da ana taimakon da suke samu a wajen mutane da ke gari, ba ma ƙauyukan ba, har manyan birane. Akwai mutanen da har yanzu sun yarda da wannan aƙida din, menene dalilinsu sai Allah ya sani, amma suna ba su information wuri kaza ga shi kaza, wuri kaza ga shi kaza. To kaga yanzu ya fito a fili cewa ga gashi da abin da yake faruwa.
Ko menene ma sa jama'a ke hada baki da ƴan ta'adda na Boko Haram? Dr. Hussaini Hassan wani ƙwararre ne a jihar Yobe'n.
Sha'anin kuɗi da zamantakewa ya riga ya shiga zukatan jama'a. Wani za ka ga kan cewa dalilin abin duniya ko ƴan uwansa za su shafe daga doron ƙasa ba abin da ya dame shi. To wannan yana cikin dalilan da za ka samu kuna zaune da mutum a dalilin wani abin da bai taka kara ya karya ba za a yi amfani da shi a cimma wani buri wanda zai cutar da shi ya cutar da ƴan uwansa ya cutar da al'umma.
Domin shawo kan bakin zaren. Masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce akwai abin da ya kamata jama'a su yi.
Kullum abin da muke gaya jama'a shine su ba da goyon baya ga waɗannan jami'an tsaro domin wannan abu a wurin su yake. Su suka san makwantin waɗannan mutane, su suke tare da su, su suka san gurin da yanayin wurin da terrain din wannan wurin. To ya kamata jama'a su ba wa jami'an tsaro bayanai da ba a sai akan abubuwan da suke faruwa. Wannan shine zai kai mu gagaci, amma matukar mutane da ake tare da su an zo a kare su, a kare musu rayukansu da dukiyoyinsu, kuma su ne suke daukan bayanai da ba a sai suke kai waɗannan ƴan ta'adda. Ina ga wannan abu ba daidai bane. Idan aka ci gaba da haka, na ɗaya ba za a samu nasara ga wannan yaki da ake ba, na biyu ana sa rayukan waɗannan bayin Allah sojoji da suke yaki da waɗannan ƴan ta'adda, na uku zai sa sojojin mu a tare su a hanya a yi musu ambush a kashe su da sauransu. Mutane su guji waɗannan abubuwa su ba da karin goyon baya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga rahoton Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja sai jamhuriyar Niger, inda matsalar ruwan sha ke ci gaba da yan kamari a yankin da magaran musamman ma wannan lokaci da ake fama da matsanancin radadin zafi da azumin Ramadan. Daga da magaran wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta yi kuma da wannan rahoton.
Zafin rana, wuyan ruwa, ga azumi, halin da damagarawa ke ciki kenan. Shekarun baya an yi fama da wahalar ruwa a nan damagaran, sai dai kokarin da magabata suka yi na samar da matattarar ruwa ko kuma rumbun tsimin ruwa ake ganin wannan matsala ta kau. Sai dai abun ba haka yake ba a yanzu, cewar waɗannan mazauna garin damagaran inda suka koka tare da kira ga hukumomi da su kawo musu dauki.
Isa Haladu, ni ba ki ga yanzu wannan kura tunda nazo na sa ta alayi. Tun karfe 1 na dare nazo na sa ta alayi. Gashi yanzu hal wajen karfe 10 da rabi kusa-kusan ma in zo kusa da ruwan ma ban zo ba. Dio mutane suke gaba na, ni ba ki ga layin kura, ni ga ci ga ƴan ƙasa. Wannan al'amari dan Allah dan Annabi a taimaka, a ji tausayi watan ajimi, watan mai alfurma. Ajimi haka muke shan wuya akan shi. Gaba kada ka ambu da baki. Gaba abun za ka ci a gidanka ba ta bude baki a kin ba. Ruwan da za a sha ruwan ajimin wallahi babu shi.
Adiza, mu dai muna kira ga zuwa manyan mu da Allah a mana taimakon ruwan sha a zandar. Ko da yasha ma muna wahalar shi. In za ka je gida ma sai da tiya wata mu kai wanka.
Nana Balkisa, ko wallahi wajen mu tun shekaran jiya ma ba ruwa. Famfo ko kadan bai zawa. Dan yo kura abinda na tare na sai ta shikagi.
Wannan matsalar ruwa da akai gaskiya saboda Allah mun ba ma jin dadi. Saboda Allah muna jin wahalar. Mu dai yanzu dai wannan kawai za a ce wajen kwana uku ne ma ba a samu ruwa. Sallan haka ne muke samu neman ruwan wannan. Inda asuba saboda Allah mata da maza suna ta gosila tsakaninmu da su.
Sunana Aisha, wahalar ruwa muna ta shanta wallahi Allah. Yau kwana biyu rabanmu da ruwa. Kin gane na nazo tsaye ina neman ruwan, maza suna muna waso su da su. Kin ganshi na tare a nan maza sun wawushi.
Hadiza Zaidu, amma da Allah muna nan muna shanta mun zakaran mu wallahi tun asuba da suka ta har ranar biya na baka koma gida ba Allah. Ka zaka ruwan da zan bayar na cikin gida wallahi ban da su. Ka gaban da yaran muke shan wahala mu muna sha da ran mu zaka biya na ban wanke musu gido ba Allah tun sai. Ga azumi
sunana Hasiya. Wallahi magabata ta tausaya da wuyan ruwa dai da mu da yara ta rana kawai kwana muke a tsaye. A kwana wannan biyu ruwa ba bai zo shi ba. Yanzu da mu da yara wuni muka yi ga gindin famfo ruwan ba samun shi ba. Ga azumi.
Kokarin da na yi na kiran daraktan gidan ruwa ya ci tura. Duk da ma ya shaida ma manema labarai cewar matsalar dai tana da nasaba ne da rashin karfin wutar lantarki. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron mu kar ku sha'afa, muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne na musamman daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari ɗauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba. Yancin bai tsina na komai ba.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwarizan gabatar.
Gaskiya muna cikin matsaloli saboda yanzu gaskiya mun kai sati hanyar kullun sai an tare ka.
Dai har gwamnati tana so ta tsaya akan wannan nauyi da Allah ya dora mata da kuma tsarin mulkin ƙasa. Dole ne mutum ko ina yake ko a ciki yake ko ba a haife shi ba a bashi tsaro.
Mutanen su kwantar da hankalin su. Gwamnati tana bin gyare-gyare da kuma ƙara tsare-tsaren da za a kawo ƙarshen wannan.
Masu rare barazanar da rashin tsaro ke yi ga haƙƙi da 'yancin al'ummar jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai. A dakace mu.
Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa. Kuma ta shi hana su da gaggawa. Afirka mutum ne 'yan tacci.
Madalla, masu rarrai jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya na cikin jihohin da ke kan gaba wajen fuskantar rashin tsaro ko ƙalubalen tsaro a ƙasar. Inda ayyukan 'yan tarzoma suka mamaye 8 daga cikin ƙananan hukumomin jihar 25, kuma 7 daga cikin 8 ɗin da 'yan ta'adda ke kai komo suna yankin arewacin jihar ne, wato kan iyakar jihar Kaduna da Kebbi da kuma jihar Zamfara. Yanzu aka dai satar mutane domin karɓar kuɗin fansa da sauran miyagun ayyuka da 'yan ta'adda ke yi na ci gaba da kamari a yankunan waɗannan ƙananan hukumomi waɗanda suka hada da Shiroro da Sarkin Fawa da Kagara da Marifa da Kwantagora da Mashegu da Lafai da kuma Wushishi, lamarin da ke dakile 'yancin walwala da arziki da ilimi da haƙƙin lafiya da zaman lafiyar al'ummar waɗannan yankuna. Alhaji Jibrin Abdullahi shine tafidan alawa da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro a jihar ta Niger, ya yi tsokaci dangane da yadda 'yancinsu na zaman lafiya ke fuskantar barazana.
Abu ne mai tsoratarwa sosai, abu wanda ya bi taɓa ni sosai. Ka ga na farko sarkin alawa da suka kashe, saboda shi yana matsayin baba ne a wurina. Sannan bayan haka akwai abokanai na ƙut da ƙut waɗanda mun tashi tare da su ne muka girma. Akwai wani abokina wanda muka tashi muna yaranta da shi, sunan shi Jibrin. Ɗan je bakin gona kawai suka nan iske shi nan suka shukin ɗin shi kawai suka kashe shi. A gaskiya wannan bala'i ya sa mu cikin halin ha'ula'i sosai. Balle yanzu nan da damina ta kawo da mutanen mu babu dama mu je gona a je ayi noma, mun shiga wani hali wallahi. Yanzu gaba ɗaya mafi akasari mutanen mu a ce suna nan duka a IDC, kowa an tattaru a primary school ana ɗauka abinci ana ciyar da mu da shi. Ai ko ka san al'amarin ya zama yanda ya zama. Yanzu kariyan ma gaba ɗaya ba mu samun ta a hannun gwamnati kuma. To a gaskiya mu yanzu muna kira ga gwamnati da ta taimaka, ta wa Allah ta wa Annabi ta zo ta ceci rayuwar mutanen mu a dazuzzukan nan. Mu samu kowa a koma a je a yi noma tunda lokacin damina ya kawo yanzu.
Baga tafi da na alawa, wakilin sashin Hausa na muryar Amurka Mustapha Nasir Basari ya zanta da wani bawan Allah daga jihar ta Niger.
Gaskiya muna cikin matsaloli saboda yanzu gaskiya mun kai sati hanyar kullun sai an tare ka.
Daidai ina kenan.
Madalla, wannan hanya ta wadda ta fito kamfanin mobi sai bangi. To ina ganin a katin ga kwana biyu ne kawai ba tare ka ba. Ya Allah, yanzu haka motoci suna nan san taro babu damar ba damar su wuce sai zuwa an yima. Yau mun tashi da azumi wannan safiyar Talatin. Yanzu haka motoci suna nan suna son su je kasuwa bangi. Kowa na nan yanzu kaga kanin motoci suna nan suna taro kawai mun ba mu gane su. Saboda je an doka shi kan ya doka kai nan kullum ma doka akai hanyar.
Yanzu kenan ba mu gane zuwa kasuwan bangi din kenan.
Wallahi wallahi ina tabbata maka ko da shi sai an doka yanzu haka suna nan sun taru. Sai na ganin kwanan su uku ne nan suna nan tare da mu ba su wuce ba. Mun sallah asuba aka yi sanarwa aka ci don Allah da Annabi. Tunda mutanen nan kullum doka suke don Allah yau a dan sassauta kada a wuce da wuri.
To za mu ji abinda gwamnatin jihar Niger ke cewa game da wannan yanayi da ma fashin bakin masana haƙƙin bil'adama a dangane da al'amarin. A dakace mu.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. To sai kaga an more ƴanci, fitina barci da gaba ta fita, Allah wa da ran mai ta dota, da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta, yau ga wasu nanku ke nukura.
Madalla Alhaji Ahmed Ibrahim Matane da ke zaman sakataren gwamnatin jihar ta Niger kuma shugaban kwamitin tsaro na jihar ya fayyace matakan da suke dauka game da yanayin tsaro a jihar Niger.
Mutanen su ganin cewa a'a ba wai gwamnati ba ta yi yunkuri ta tabbata cewa wannan abin an kawo karshen shi bane. Idan dai har jami'an tsaro za su rika rayukansu a wannan fada da ake yi da kuma ba da kashin da sauransu, to lallai kan gwamnati ta sa ido kuma tana nan tana kokari ta je ta kai a gwamnatin tarayya sama a halin da yake ana tsare-tsaren da ya kamata domin a ƙara inganta ba da tsaro a jihar Niger. Saboda haka mutane su kwantar da hankalinsu, gwamnati tana bin gyare-gyare da kuma ƙara tsare-tsaren da za a kawo ƙarshen wannan. Ƙarshe kuma goyon baya muke so na jama'a. Idan inda suka ji wani abu bayani ko kuma labarin wanda yake zai ƙara ba jama'an tsaro ƙwarin gwiwa, don Allah su rika kawo wannan bayanai. Idan ba mutane sun kawo bayanai ba, yana da wuya mu san inda abubuwan ke faruwa. Kuma a bangaren su jami'an tsaro muna ƙara tabbatar musu duk da yake sun sadakar da ransu ga wannan irin aiki. Idan ma yau Allah ya sa rai ya zo ƙarshe, tallafin da ya kamata ba magada da sauransu za mu yi ƙoƙarin ba da abin da ya kamata.
To wannan kenan. A nan guda kuma masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa da haƙƙin bani adama na ci gaba da fashin baki akan haƙƙin ɗan ƙasa ta fuskar tsaro, kamar yadda za ku ji a hirar da Mustapha Nasir Batsari ya yi da wani lauya.
Tsarin kundin mulki na ƙasa na Najeriya abin da ya nuna kowane gwamnati kowane ɗan ƙasa inda ya ansa sunan shi ɗan ƙasa ne na Najeriya, dole abubuwa uku zuwa huɗu ya kamata gwamnati ta bashi na kulawa. Na farko lafiyansa, na biyu ilimi, na uku kyautata rayuwa, sannan maganan tsaro. Yanzu ana maganan lafiya, kaga sai da kwanciyar hankali ake maganan samu ilimi da kyautata rayuwa. Yanzu tunda abin rashin tsaron ya taɓarɓare ya zama ruwan dare, indai har gwamnati tana so ta tsaya akan wannan nauyi da Allah ya ɗora mata da kuma tsarin mulkin ƙasa, dole ne mutum ko ina yake, ko a ciki yake ko ba a haife shi ba, a bashi tsaro. In kuma aka kasa samun haka, to in mutum ya fito fili ya nuna cewa gwamnati ta gaza bai laifi ba a kowane mataki, wannan haƙƙin dole a bashi.
To yanzu ta iya yiwuwa mutum ya shigar da gwamnati ƙara akan ta kasa ba su tsaro ko kuma tsaro ya kasa inganta a ƙasa?
A tsarin mulki ai inda ɗan ƙasa zai iya kai ƙara shi ne zai jira lokaci tunda yana da wuƙa da nama a hannun shi, ma'ana shi ne katin kada ƙura'a. Ƙara ba a iya kai gwamnati ƙara don ta gaza akan maganan tsaro, sai dai ya kai koke. Ai, akwai kungiya na sauraron koken jama'a na ƙasa baki ɗaya, akwai kuma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam, akwai shugabanni, akwai sarakuna wanda su ne shugabannin al'umma. Misali ai akwai gwamnatin dokoki na jihar Niger da kowane jihohi baɗin Najeriya, akwai gwamnatin tarayya na Wayo, akwai sanatoci. Su talakawa za su kai kokai su ne ga waɗannan wakilai na al'umma da suka zaɓa, su za su je su zartar da doka akan gwamna ya gaza yin kaza, to ga dokan da ya kamata a ɗauka a kan shi. Ciyaman ya gaza yin kaza, ga matakin da za a ɗauka a kan shi. Shugaban ƙasa ya gaza haƙƙi da alƙawura da ya ɗauka da ya rantsuwa da kundin tsarin mulki zai yi kaza, ya gaza, to ga matakin da za a ɗauka. Ko da ka kai kotu me za ta ce a kan abin, sai dai ta ba da shawara ko ta yi gargaɗi.
To kenan wasu za su ɗauka tunda har mutum ba zai iya kai ƙara kotu ba, bai da wani haƙƙi a kan hukuma game da matsalar tsaro ɗin nan kenan.
Yana da shi, ai shi ɗancin ɗan adam da kundin tsari ya bashi, ai yana da adadi. Ana iya fitowa a yi zanga-zanga da mana, ai kaga shi ma wani abu ne na dabam wanda duniya za ta gani cewa lallai gwamnati ta gaza akan ba talaka ɗan ƙasa haƙƙi da ya kamata a bashi.
Barista M. Shehu Kagara kenan, wani lauya daga jihar Niger a Najeriya, kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau.
Afirka mutum ne 'yan dake hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi, ga shi amintacce.
Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasir Batsari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su
yi. Daga shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu sai Suleiman Barma ɗauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Panama, wacce ta ruwaito cewa fargaba ta mamaye zuciyoyin mazauna birnin N'Djamena na kasar Chadi, bayan da aka jibge jami'an tsaro da manyan tankokin yaki a titunan birnin, yayin da aka rufe titin fadar shugaban kasa ba shiga ba fita. Jerry ta ce duk da jawabin kwantar da hankalin da ministan watsa labarai Sharif Muhammad Zain ya yi wa jama'a, alamu na nunin an shiga zaman ɗarɗar sakamakon rahotannin da ke cewa an yi ƙazamin gumurzu a tsakanin dakarun da ke biyayya ga shugaba Idris Deby da 'yan tawaye a kan hanyar su ta zuwa N'Djamena, babban birnin ƙasar Chadi. Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa karancin kuɗi a aljihun gwamnati ya sa sabon shugaban ƙasar Nishar Bazoum Mohamed ɗaukar wasu matakai, cikin su har da soke wasu manyan mukamai da ake ganin ba sa tsinana wa ƙasa komai face asarar kuɗaɗe. Jaridar ta ce wannan wata alama ce da ke nuna bambanci na zahiri a tsakanin kamun ludayin sabuwar gwamnati da wacce ta shuɗe, ganin yadda a zamaninta ake kashewa jami'ai da wasu mashawarta makudan kuɗaɗe na bagaira. Jaridar L'Éclosion na cewa shin akwai yiwuwar Hamma Amadu zai dawo gida bayan shuɗewar wa'adin izinin da aka bashi domin ya je zuwa ganin likitansa a ƙasar Faransa? Jaridar ta ce mukarrabansa sun ce tabbat shugaban na jam'iyyar Model Lumana zai koma gidan yarin Filenge bayan kammala abin da ya kai shi birnin Paris, amma kuma a ɗaya ɓangare ana cewa lauyoyinsa za su ci gaba da neman a bada belinsa don ganin ya koma cikin iyalinsa har zuwa ranar da za a yi masa shari'a akan zargin samunsa da hannu a zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da ya gabata, abinda ya sa ake ganin da kyar tsohon firayim ministan zai dawo. Muƙarƙare sharhin da jaridar Le Nouveau Républicain, wacce ta ce hukumomin jamhuriyar Niger sun dakatar da ayyukan kungiyar agaji ta ƙasar Faransa Actid saboda zarginta da mu'amular kudda-kudda 'yan ta'adda. Jaridar ta ce gwamnan jihar Difa Isa Lemin ne ya saka hannu akan takardar da ta umarci kungiyar ta dakatar da ayyukanta har a kammala bincike na tsawon kwanaki 10, wanda kuma akan iya ƙara tsawaita wa'adinsa idan buƙatar hakan ta taso. Da ne aka umarci jami'an tsaro su dakatar da zirga-zirgar motocin wannan kungiya har zuwa lokacin da za a gaggarau. Sulai Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron mu, kafin mu rufe shirin mu na wannan lokaci, ga nasihar malamai albarkacin azumin Ramadan.
Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana musulmi, barkanku da azumi. Sunana Malam Hamidu Kalalabuwa, Zara Difa, Jamhuriyar Niger. To shi azumi cikin gimsikai na addini na ibada shine na guda: farko ganin wata, na biyu ɗaukan niyya, na uku kiyaye da abinci, na hudu ka kiyaye da abin sha, na biyar ka kiyaye da jima'i. To wannan su ne farilolin azumi. Musulmai, mu yawaita nafiloli cikin wannan wata, mu yawaita addu'o'i cikin wannan wata. Allah ya bamu ladanci. Wata ne mai daraja, wata ne mai alhurma, wata ne na ibada. To Allah ya bamu ladanci. Amin summa amin. Kuma ina ma adda kasan mu Niger. Allah ya kawo mana zaman lahiya kasan mu Niger, ya kawo mana kwanciyar hankali kasan mu Niger. Sojojin da suke daga, Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su sa'a. To mu ma musulmi, mu roki Allah cikin wannan wata, Allah ya kawo mana zaman lahiya kasan mu Niger, har ma da kasashen Afrika gaba daya. Amin summa amin. Sunana Hamidu Kalalabuwa, daga nan Kalalabuwa, Jihar Difa, Jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron muryar Amurka, anan muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bakoke ce da ku, a kasance lafiya daga nan birnin kwanni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.